Masu saurare da fatan an waye gari lafiya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mitoci 41 da 49 ko a shafin mu na bbchausa.com. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rundunar sojan Amurka ta ce ta tsananta hare-hare kan Iran. Ukraine ta ce Russia ta kai mata hare-haren makamai masu linzami a yankuna uku na kasar. A Najeriya ƴan majalisar dattawa daga arewacin kasar sun yi Allah wadai da hare-haren ƴan bindiga a yankin.
Gaskiya akwai damuwa kwarai. Game da irin waɗannan hare-hare da ake kawowa musamman jihohinmu abin ya zama ruwan dare gama gari gaba ɗaya kuma abin bakin ciki kullum abin nan ƙaruwa yake yi
a jamhuriyar Niger ƙungiyoyin kare haƙƙin mata na ci gaba da nuna damuwa dangane da yawaitar cin zarafin mata a wasu yankunan ƙasar
mu ne bamu da ƙarfi mu ne kuma ana yi mawalankanci akwai abubuwa da yawa da ake yi mata ana take musu hace wani bugu wana kawai kana zama sai miji yake ya rabu da kai ya haramta ka haddadinka
to za mu ji halin da wasu al'ummar jihar Kwaran Najeriya ke ciki inda ƴan bindiga ke ci gaba da tsare mutanen su 176 tsawon wata 6 amma kafin nan sai na karanto muku labaran duniya sunana Rabi'atu Kabarrinka Masu saurare barkanmu da warhaka a cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da aikin ceto a Japan bayan mummunar girgizar ƙasa adadin waɗanda suka mutu ya kai 30 rundunar sojan Amurka ta ce ta tsananta hare-hare kan Iran a Najeriya ƙungiyar agaji ta Red Cross ta sabunta alƙalin manta na yawan waɗanda suka yi ɓatan dabo a ƙasar
muna da mutane 24,000 waɗanda aka yi musu rajista akwai mutane da dama da lambobin wayansu baya shiga yanzu saboda haka shine muka diddiga muka rage yawan alƙaluman da muke bin diddigin su
Haroya a Najeriya ƙungiyar Miyat Allah Magman ta ce ta tattauna domin fito da hanyoyin magance rikicin makiyaya da manoma a ƙasar.
Dole bukulacin makiyaye na daji ya gane fa cewa yanzu ba da bane. Filayen kiwon babu dan shi kansa manomi ne yana buƙatar filin kiwo. Dabbobin suna buƙatar abinci su ci. Al'umma suna buƙatar filin kiwo dan a samu abinci da za a ci dan dabbobin duka.
To muna tafe da waɗannan da makarin wasu rahotanni amma duk sai bayan na karanto muku labaran duniya sunana Rabi'atu Kabarrinka.
Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashe na Afrika. Masu sauraro Umaima Sani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai agogon Najeriya da Niger wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji dubban bakin haure na ci gaba da dafifin tsallaka katangara da ta raba Morocco da yankin Ceuta na Afrika da Sifaniya ta mamaye. Gwamnatin Masar ta tabbatar da cewa harin jirgi marasa matuki ne ya haddasa gobara da ta tashi kan tankokin dakon mai biyu a tashar ruwan Mediterranean a jiya Laraba. A Najeriya da alama zaman tankiya mai cike da siyasa na ci gaba da karuwa a jihar Osun sakamakon kamen da 'yan sandan jihar suka yi wa sakataren gwamnatin jihar.
Yara ka mai girma gwamna sun je kamfin a garin Obukum. Ko da jami'an tsaro suka zo sun tarar da yaransa suna mitin a cikin gidan. Sun ce sun kwaci kuɗi naira miliyan 4,500. To ya za a ce dindin sakataren gwamnati ku ce kun zo ba za ku samu wani a ba gidansa ba.
Hukumar gudanarwa ta Asusun Lamani na Duniya IMF ta kammala nazari kan shirin baiwa jamhuriyar Nijar lamani na musamman.
Mataimakin darakta kuma shugaban hukumar ya bayyana cewa Tattalin arzikin Nijar ya nuna juriya a shekarar 2025 duk da mawuyacin yanayin da kasar ke ciki. Sai dai kuma in ji shugaban hukumar duk da haka har yanzu akwai hadari.
To akwai wannan da ma wasu rahotannin amma duka sai bayan Badriyya Tijani Al-Rawi ta gabatar da labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19.25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu ƙasashe na Afrika. Masu saurare Umaima Sani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 8 daidai agogon Najeriya wato ƙarfe 8:30 daidai agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA ta kada ƙuri'ar ƙauracewa gasar kofin duniya muddin FIFA ta sayar da wani bangaren hannun jarinta. Shugaba Luis Inacio Lula da Silva na Brazil ya tabbatar da cewa gwamnatinsa ta ki amincewa a baiwa jami'an Amurka biyu bizar shiga kasar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da rushe kwamitin shugaban kasa da ke tattance kadarorin gwamnatin tarayya nan take.
Kwamiti ai ba dindindin bane ba, bai kamata a ce kwamiti ya kai har wannan lokacin ba. Tsawon wannan shekarun watakila ba a lura da cewa ya kamata a bi wannan tsarin ko kuma wannan abin da doka ta nuna na cewa kwamiti da kamar an rushe ban ya kammala aikin sa. Me yasa yanzu aka rushe din?
Wata babbar kotu da ke jihar Kano Najeriya kuma ta yankewa amaryar nan Sa'adatu mai shekara 19 da ta kashe mijinta hukuncin kisa ta hanyar rataya.
Mun gabatar da shaidu guda biyu, mun kuma gabatar da shaida a kuma zobaro da ta amfani da shi don saka masa guba ko in ce kwaya mai gusar da hankali, bayan hankalinsa ya gushe shine ta yankin masa yankan rago.
To za a ji wannan da wasu ƙarin rahotannin amma duka sai bayan Badriya Tijani Ƙalarawi ta gabatar da labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a masauraran mu barkanku da wannan lokaci cikin shirin mu na zango na farko na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun daga hi wannan yake muku sallama a wannan safiya ta Alhamis da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin bayan an sha labaran duniya za mu je Najeriya inda gwamnatin jihar Anambra dake kudancin kasar ta ce dole ne duk wani dan siyasa ya biya miliyoyin nerori kafin shiga jihar. Domin tallata kansa a matsayin kamfe gabanin zaben shekarar 2027 da ke tafe. Za kuma mu ji wasu bayanai dangane da siyasa a jihar Kaduna dake arewacin Najeriya da ma wasu batutuwan da suka danganci jamhuriyar Niger da ƙarin wasu rahotannin amma yanzu ga halin da duniyar ta waye gari.
DW labarun duniya.
Wani harin jirgin sama mara matuki a Sudan ya kashe fararen hula da dama. Fashe-fashe sun girgiza birnin Kyiv na ƙasar Ukraine bayan gargadin harin makamai masu linzami. Sabbin gobarar dazuka sun saki barkewa a wasu yankuna na ƙasar Faransa.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masauraran mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda a Najeriya yayin da babban zaɓe ke ƙara ƙaratowa an share tsohon makonnin ana kai kawo da malaman addini a cikin fadar gwamnatin ƙasar. Za ku ji dalili. A jamhuriyar Niger kuwa a wani matakin rigakafin rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma wasu ƙungiyoyi ne suka ɗauki matakin shiga karkara domin faɗakar da al'ummar muhimmancin zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Muna kuma tafe da rahoto kan yadda aka gudanar da wato bikin al'adar nuna fuskokin sassaka na burtu wanda aka fi sani da mask a jamhuriyar Benin. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim.
DW labaran duniya.
Brazil ta zargi shugaban Amurka Trump da kokarin katsalandan a zabanta na Oktoba mai zuwa. Yanci rani sun mutu a gabar ruwan Ingila bayan barin Faransa taɓa rauniyar hanya. Hukumar wasannin Turai UEFA za ta yi taron gaggawa saboda yunkurin shugaban FIFA na sayar da hannun jarinta.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masauraran mu barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku kai tsaye daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Khadija Ahmad Rufai. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji yadda a jamhuriyar Niger gwamnati tare da haɗin gwiwa na Bankin Duniya ta shirya wani tsari na samar da wutar lantarki da hasken rana cikin sauƙi domin taimakawa al'ummarta. A Najeriya kuma mutane ne ke tofa albarkacin bakin su kan yadda ake kabilantar da laifukan ta'addanci biyo bayan sarki wato biyo bayan kashedin sarkin musulmin Najeriya kan hatsarin ci gaba da daukar kowane bafulatani a matsayin dan ta'adda. Wannan batun ne ma zai kasance jigon shirin. Akwai ma rahoto kan yadda Jamus ta fara sauya kallon da take wa nahiyar Afrika a matsayin ƴar rabbana ka wadata mu zuwa ginshikin bunƙasa tattalin arziki. Muna ma tafe da wasu rahotannin bayan waɗannan. Amma bara mu fara da sauraron halin da duniyar ta wuni tare da Abdul Karim Muhammad Abdul Karim.
DW labarun duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta fara aikin zaben sabon sakataren janar da zai mai gurbin Antonio Guterres. Gwamnatin Ghana ta amince da ƙarawa don zangon mulkin shugaban ƙasa. UEFA za ta ƙaurace gasar cin kofin duniya da FIFA ke shiryawa.
Karfe 7 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kinan da karfe 6 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa akalalabo akan mitoci 22.
Abdullahi Isa.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saki saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan sati. A Najeriya an samu kulluwar tsuntsaye da ake kira da suna jambaki kenan dake bata amfanin gona a wasu yankuna na jihar Sokoto yayin da a jamhuriyar Niger zamu ji a ina aka kwana a daidai lokacin da ake bake a wannan kasa a Burkina Faso kuma hukumar sa ido kan ayyukan kafafen labarai ta ci tarar wata kafa da aka sani da Canal La Plus dake watsa shirye-shiryen ta a wannan kasa muna dauke labaran wasanni sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su karfe 8 sai cefa agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kinan da karfe 7 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa akalalabo akan mitoci 22.
Abdullahi Isa.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan safiya. A Najeriya gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kare muhalli sun bankaɗo yadda sakacin wani kamfanin mai ya haifar da matsalar gurɓata muhalli yayin da a jamhuriyar Niger a jiya Laraba aka cika shekaru 35 da fara babban taron muhawara na ƙasa da ake kira Conference Nationale. Yankin gabas da tsakiya ya faɗa cikin sabon tashin hankali a yau Alhamis. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musu.
Karfe 5 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 16.
Hawa Halir Gongozo.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci a cikin labarin za a ji cewa shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya ta ce sakacinsu ne ya bada damar kafa ma'aikatar boge a Najeriya. Rwanda ta yi watsi da shirin kwance kamarar 'yan tawayen FDLR da gwamnatin Congo ta sanar. An koma teburin tattaunawa tsakanin Amurka da Iran bayan share kwanaki ana barin wuta. Hukumar UEFA ta ce kasashen Turai ba za su sake shiga gasar kofin duniya ba matukar Infantino ya sayar da hannayen jarin FIFA. To yanzu kuma ga cikakkun labaran.
‘Yan sanda a Najeriya sun ta saki yardan China da ake neman ruwa a Jallo kan safarar namun daji. Za a ji jami'an tsaro na haɗin gwiwa Najeriya sun ceto mutane 9 da aka sace sun kashe 'yan bindiga 3 a jihar Kwara. Kazalika Amurka ta kaiwa irin sabbin hare-hare a cewar rundunar CENTCOM. To kanun wasu takaitattun labarai. Na yau da kullum kenan da muke tafa da su daga nan TRT Africa Hausa na ranar Alhamis 30 ga watan Yuli na shekarar 2026 sunana Shamsiya Hamza Ibrahim.
Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon kasar sun ke muku marhabin dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya. Kafin kuma daga bisani ku saurari ragowar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin za a ji cewa yawan lantarki da kasar sun ta samar daga makamashi da ake iya sabuntawa ya zarce kaso 40% a rabin farko na shekarar bana. shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ya kaddamar da cibiyar tsaftace ruwa da wani kamfanin sa ne gina a kasar. Za kuma a ji cewa kasar Amurka ta sanar da kaddamar da sabbin harhare kan kasar Iran. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon kasar Sin.
Kuna tare ne da tashar CRI.